أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد جماعة سو صرارو دا كلمو بركم دا سادوا أجتوانا شرينا مسمى shirin da zai amsa fatawoyi na musamman dangane da kwanaki da muke fuskanta ko muka tsinci kanmu masu albarka karkashin shiri na cibiyar Muawiya wacce take shiryawa da kuma gabatar da harkoki na da'awa a cikin birane da ƙauyuka. Alhamdulillah, a cikin wannan zauri mun sami bakunci na manyan malamanmu a cikin wannan ƙasa da muke rayuwa. A dama da ni akwai muƙaddashin Profeso Kabir Abubakar da aka fi sani da Dr. Kabir Asgar. Dakta, muna barka da shigowa cikin wannan zauri. Mai assalamu wa rahmatullah. Kamar yadda kusan da yawa kusa ku fuskan bai boyi ba, Dr. Kabir Abubakar Asgar sananne ne a cikin wannan gari namu, babban malami ne a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, sannan kuma darakta ne a cibiyar yada ilimi ta Darul Hadithi Salafiya da aka sani ƙarƙashin assasawa na babban malaminmu marigayi Sheikh Muhammad Awwal Adam Albani, Allah madaukakin sarki ya gafarta masa.
Amin.
To, bana ce hagu da ni ba, dama da babban malaminmu dakta, muna tare da Dakta Shu'aib Muhammad Wabe, wanda shi ma fuska ne wanda yake sananne ma fitaccen malami a cikin wannan gari namu mai albarka, babban darakta na cibiyar yada ilimin addinin musulunci da aka fi sani da Khalid bin Walid da ke cikin wannan gari namu na Zaria. Dakta, barkanmu da shigowa cikin wannan zaure. Masha Allah. Kamar yadda bayani ya gabata, wannan shiri ne na musamman da zai tattauna dangane da waɗannan kwanaki da muke ciki masu albarka, abubuwan da suka tsayu a ciki, waɗanda tambayoyi ne za mu amsa. Zan kasance tare da ku masu bibiyanmu, Mustapha Umar Zaria, insha Allah. Dakta, za mu buɗe wannan shirin da tsokaci. Yau muna takwas ga watan Dhulhijja, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shekara 1446. Waɗannan kwanaki na goman farko na Dhulhijja, ga shi har mun zo 8 ga wata. Ko dakta yana da wani tsokaci na musamman dangane da waɗannan kwanaki da muke ciki?
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Ina muna barka da wannan yammaci cikin yammatai masu albarka a cikin waɗannan kwanaki na ayyamul ashir cikin wannan shekara ta 1446, daga wannan masallaci mai albarka. Na fata Allah wadda kisake ba mu dacewa a kawo wanda muke yi. Babu shakka, sanannan abu ne cewa waɗannan kwanaki ne masu albarka cikin kwanakin shekara. Albarkar su tana komawa izuwa ga abubuwa da dama da aka samu a cikin adabiyyat na shari'a. Daga ciki akwai rantsuwa da Allah madaukakin sarki da waɗannan kwanaki, wal fajri wa layalin ashir, wanda dukkanin malaman tafsiri sun yi ijma'i akan cewa waɗannan kwanaki layalin ashir su ne 1 zuwa 10 ga watan Dhulhijja. Kuma a ƙa'ida Allah madaukakin sarki yana yin rantsuwa da abubuwa ne don nuna darajar su da kuma nuna fifikon su akan wasun su. Sai kuma hadisi wanda ya tabbata daga cikin littafin ainihin wato Imam al-Bukhari da Muslim daga sahabi Abdullahi dan Amr dan As, Allah ya kara masa yarda, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato babu wasu kwanaki a cikin kwanakin shekara wadanda aikin alkhairi a cikin su ya kai darajar yin aikin alkhairi a cikin wadannan kwanaki. Cikin wata riwaya aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hatta jihadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle ko da jihadi ne to darajar sa da ladan sa bata kai ladan aikin da aka yi na alkhairi a wadannan kwanaki ba, sai in shi wannan mujahidin ya fita da rayuwarsa da dukkanin dukiyarsa kuma bai dawo da komai ba, ma'ana ya ƙara da dukkanin dukiyar kuma ya shahada. Sannan kuma ya tabbata a tarihin sauka alqur'ani mai girma cewa a cikin waɗannan kwanaki masu albarka ne aka saukar da abu na ƙarshe a cikin ayan alqur'ani mai girma, fadan Allah madaukakin sarki al-yawma akmaltu lakum dinakum, wanda Yahudawa suke cewa inda su ne aka saukar musu da irin wannan sako, to da za su dauke shi a matsayin ɗaya daga cikin wato bukukuwa na anniversary da za su dinga yi duk shekara. Sannan kuma aikin hajji wanda shi ma a cikin wannan kwanaki ake yin sa, wanda ibada ce cikin rukunan musulunci, wanda kuma ta tattaro sauran rukunan a cikin ta, musamman abin da ya shafi tauhidi. Aikin hajji yana tsantsanta tauhidi tun daga kan talbiya da ambaton Allah da ake yi a cikin kwanaki, da tsantsanta bauta da ake a gun dawafi da addu'o'i, dukkanin gaba aikin hajji zaka ga suna dauke da sha'ira ta tauhidi, ga kuma sadaukarwa da ciyar da dukiya don Allah, da jure dukkanin wata wahala don ibadar Allah, hatta cire sutura da sauransu. Waɗannan ayyuka masu albarka a cikin waɗannan kwanaki, babu wasu kwanaki da suka tattara albarka irin waɗannan a cikinsu. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyana su a matsayin kwanaki masu albarka, kuma ya kubutar da bayi akan lalle a daji. Sannan ga Arafa, da irin yadda Allah madaukakin sarki yake yanta bayi a cikin waɗannan kwanaki. Saboda haka dukkanin ayyuka na alkhairi na wanda suka shafi neman kusanci zuwa ga Allah, ko kyautata ma bayin Allah, da neman wato biyan bukatu a wurin Allah, ba ana so mutane su yawaita su a waɗannan kwanaki. Daga cikin abin da wato zai ba mutum zai nabbahantar da mu shi ne, yawanci ba mu cika faɗakowa da waɗannan kwanaki kamar da muke faɗakowa da Ramadana ba. Kuma malamai suna ganin abin da ya sa, saboda su wannan kwanakin duk da albarkarsu ba a ba su wata kariya ta musamman, an ba kowa da dabararsa. A ga shi Ramadana akwai kariya ta fuskar ɗaure shedanu da aljanu, don mutane su samu su sakata su wala, ya zama sun samu ƙwarin gwiwa yin ibada. Ba ma su waɗannan kwanakin sai aka bar kowa da iyawarsa da dabararsa, domin falalar da ke cikinsu tana da yawa, ko mutum yana buƙatar ijtihadi mai yawa don ya dace da falalar. Wallahu a'lam.
Dakta, yanda ka faɗa, kusan sau da yawa ila wani zai iya cewa in kwanakin Ramadana suka zo musamman goman ƙarshe, akan kwadaitar za ga mata da maza cikin dare sun fito suna ta ibada saɓanin waɗannan kwanaki ɗin. Kuma ga shanzu yadda ka faɗi na soshi na shari'a akan mahimmancin waɗannan kwanaki goma, kamar za mu yi cewa waɗannan kwanaki goma suna saman kwanaki goman ƙarshen Ramadana kenan, uku akwai wani bambanci tsakanin yini ne da dare ko wani abu da ya kama da?
Alhamdulillah, malamai sun yi tattaunawa akan wannan muƙarana tsakanin kwanaki goma farkon Zulhijja da kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadan, cewa in za a yi mufadala wanne ya fi fifiko. A taƙaice, abinda malamai muhaqqiqai irin su Ibn Taymiyyah rahimahullah suka tike a kai shi ne, ta fuskar wuni waɗannan kwanaki goma sun fi albarka, ta fuskar dare su kuma waɗancan kwanaki na cikin Ramadana sun fi albarka. Domin za mu ga cewa abin da ke da yake sanya albarka a waɗannan kwanaki na Zulhijja shi ne wuni ɗin, wunin Arfa da wunin Sallah da sauransu. Su kuma waɗancan abin da ke sanya albarka a cikinsu shi ne dare na Lailatul Qadr. Saboda haka dararen ne waɗancan, waɗannan kuma ranakun. Saboda haka kowanne akwai wajihin albarkarsu. Wallahu a'lam.
Allah ya saka da alkhairi. Dakta, bari mu jiyo mun babban malami dakta ya yi mana bayani dangane da muhimmanci na waɗannan kwanaki guda 10 a ciki har da magana akan yini na Arfa. Ko me dakta zai ce mana dangane da rana na Arfa musamman gashi gobe za mu wayi gari da ita.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kuma amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullah.
Alaikum assalam.
Don kuwa yayin da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa shahara khairan la yanqusan. Shahara khairan la yanqusan. Ko so ta ni guda biyu Allah na cika ma bayinsa burinsu na gafara. Waɗannan watanni guda biyu shi ne watan Ramadana da wannan watan Zulhijja, su ne shahara khairan la yanqusan. Abin lura da yake muna magana akan Zulhijja, Allah da kansa ya ce wa'adhin fi nnas bil hajj. Dalilin da ya saka ga wannan cibiya, Allah ya saka muku da alheri, Muawiya sauran cibiyoyi suna ta ƙara kwaɗaita da mutane akan waɗannan kwanakin, to Allah ne ya ce ai shelan haka wa'adhin fi nnas bil hajj. Hajji guda biyu ne. Hajjin farko sunna ta tabbatar da shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa alhajju arafa. Alhajju
arafa.
Arafa abinda yake ce mahajji shine tsayuwar Arafa. To kuma ayan Qur'ani suke bayani banda wannan haji akwai wani haji. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce akwai yawmul hajj al akbar. Idan jiya haji ne to yau ma haji ne, kuma hajin yau yafi na jiya. Sai nuna shekara haji guda biyu yake da su. Akwai haji wanda ake ce ma tsayuwar Arafa, wanda a wannan wuri babban abin da ake bukata a cimmawa shi ne tsayuwa a wajen da addu'o'i. Akwai haji ta biyu kuma yawmul hajj al akbar, ranan goma. Ita kuma hajjin ta abin da ake bukata abu biyu amma muhimmanci guda. Idi da yanka, amma yankan fa yana gaba da idin. Yankan yana gaba da idin, hajjin ranan shine yanka. Sai nuna a hajji guda biyu ne, kuma Allah ya ce wa'adhin fi nnas bil hajj. Ai shela mutane su je Arafa. Yan uwanmu yau sun fara aiki. Yau sun fara aiki suna Mina
haska wata.
Gobe ana sa ran insha Allah su yi wannan tsayuwa na Arafa. Mu kuma ga mu anan mun sani da dai kowa an ji ma kila za mu yanke kuma yankin bai samu ba. To kila muna nan, kila za mu samu hajjil akbar. Wato da yake abin da kuke tsokaci a kansa, waɗannan kwanukan ne na haji guda biyu. Sannan ayyukan da aka ce a yi guda biyu ne, bismillahi fi ayyamin ma'lumat, sannan da ma'dudat, abubuwa guda biyu. A mace Allah subhanahu wa ta'ala a ayyamul ma'lumat kwanuka sanannu, sannan kuma nurin ya ce ayyamul ma'dudat kwanuka kidayayyu. Malamai sun waɗannan abubuwan guda biyu sun aurar da su sun haɗa su wuri guda cewa daga ranar ɗaya zuwa ranar goma. Ya kamata yin lura. Daga ranar ɗaya zuwa ranar goma ana ce musu ayyamul ma'lumat. Daga ranar goma kuma har wa yau, har yanzu za ka ke girgawa zuwa kwana uku bayanta ana ce musu ayyamul ma'dudat. Wannan ma'lumat, waɗannan ma'dudat. To kabarbarin da ake yi suna bambanta da juna ga irinmu, in ba mu samu daman yanke mu tafi aikin hajji ba kenan. Amma dai kusa na cikin addu'a watakila jiragen ba su gama tashi ba. Ma sun gama tashi kila ya dawo, da an ce wani jirgin ya zaya ɗauke shi. Kila muna daga cikin wanda za su dawo su ɗauke mu.
Sai Allah ya sa.
Amin. Ko kuma dai ni a fara mun na tsallake shi prof, tun da ya je sau uku sau biyar, mu ma zuwa sau ɗaya sau biyu, mu ma Allah ya taimake mu maimaita. Ɗan uwa, wato ayyamul ma'lumat azkaru fiha mutlaqa, mu yawaita su. Na ga wani ya kwatanta wannan sosai, ya yi parkin motar shi zai shiga kasuwa ya ci gaba da Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamdu. A bayyane saboda mutlaƙaici, kuma haka ake so a ji su, ko ni gida ya samu echo, ya samu jiri. a samu sauti na kabarbari
kenan tun daga yau kenan ko
gobe tun daga daya har zuwa goma
to
sune ayyamin ma'lumat
na'am
tun daga daya
ake son wannan kabarbari
wannan kabarbari kuma mutsalaki ne
na'am
mutun ya bude gate ya shiga gida da motar sa
na'am
ko da machine
na'am
ko da keke ko da abinda Allah ya hore mishi mu abin tafiya tun na dauka kafansa ya ce bismillah ya sa kafansa a cikin gida ya yi sallama assalamu alaikum Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd sai ci gaba da gaisawa da ƴaƴansa assalamu alaikum ya gaisa da
kenan duk inda mutum zai
shiga inda mutum yake gidan shi a samu sauti na ya cika da kabarbari kuma kabarbarin nan wato azkar ne da ke su a bayyane
na'am
su ayyukan ibada wasu ana yin su ne a bayyane a yi a gani yanzu da muka yi tsaye daga cikin manyan salloli sallallahu alaihi
wasallam
wanda ya inganta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana yin shi ne da mala'ikun dare da na rana da jama'a shi sa manzo Allah ya dauki ya kuma take da tsawatarwa kan garin mutum ya rasa jami'in la'asa to da an da aka kammala sallallahu alaihi wasallam kinta mutum ya shiga cikin gidansa wannan sallan da muka yi kowa ya fito sallallahu alaihi wasallam ya ta bayyana aka ga yana yi sai ta ibada haka ake so a yi ta wato wani ibada ana so ne a yi ka ga a yi kai a gani wato bana da fitima ne kai ibada ne a gani to kaga wannan sallar da muka yi ta anjuma in daga mai tsaure za ce Allahu akbar an kira magrib za ka tsina tsina maka ka zo kai sallar ayi a gani goban ka mutun ya rasu sai a ce yana sallah su waɗannan kwanukan azkar din su a bayyane an gane an gane ko azkar ne wanda ake su a bayyane ba goye ake yin su ba amma ba kajewa ake
na'am
ba na kajewa
ba ta ga murya ya zama
a kaji ko a ti ya ti ya ce har mutum ya gaji
na'am
a idan mutum yayi kamar yanda muka ce ya shiga gida ya kabarbari ya gaisa da iyalan shi ya zauna in abinci zai ci baya in kuma yana azumi ya huta a saki jin ya sake fada matarsa ila tana daga cikin masu dafa abinci ko wani aiki mahadan aikin bayan ta yi bismillah aji tana kabarbarin a cikin gida ƴaƴan gidan su ji gidan sautin waɗannan kabarbari na fita ƴaƴan su ma babu laifi su rike yi wannan su ake cewa ayyamul ma'lumat daga ranar ɗaya har zuwa ranar goma to a ranar goma ne yake da mataki biyu saboda kirga nan yake karewa wani sabon kirgan ya fara lokacin da mutum zai idi har yanzu su ne dai zai ci gaba da yi
na'am
abin da ya sauka ga gare shi
na'am
in ya tafi idi
na'am
in ya zauna abinda dai zai ci gaba da yin kenan
na'am
ko da isa ko da kai shi ana wa'azi ko ana nasiha babu laifi ana isar da sakonni ne amma ka sani cewa wannan azkar din shi dai zaka ci gaba da yi to lokacin da liman ya ce assalamu alaikum ya miƙe huduba aka kammala to daga lokacin kuma ayyamin ma'dudati sun kama bangaren azkar ko sun canza sun koma azkaru muqayyada sun koma azkaru muqayyada cewa da ake guwa masu da sallola
na'am
sallolin farilla sai gana guwa masu da shi to wannan yana daga cikin abinda malamai suka faɗa game da waɗannan kwanuka
na'am
saboda
sai mu ga kabarbarin zai kare a rana na
bayan sallar kwana uku shi gargara ma da shi
to
a zari kenan ko
na'am
ai na jin ba an zari ma cikin sai ne ba in zari yaushe ne yanzu an yi sallah yaushe ne ake
sallah sallah juma'a
ma
asabar
lahadi ko litini
oke ba ranan hawan daushan da la'asar ba
shagargari
shagargari
shagargari ba sallar kwana uku kenan
na'am a wani sallah zai tsaya uku ne ko wani sallah
a malamai suna cewa tsaya a sallan subahi
a sallan subahi
subahi kenan ya zama maluma
na'am
ga madudat bangaren takbirat
na'am
sun kare
na'am
to da kayan kuwa a yawai ta kabarbari nan a bayyane
na'am
Allah ya saka da
daktar Allah ya saka da alkhairi prof dangane da zikirura da babban malamin mai tsokaci a kan su ya kawo siga ban sani ba ko siga ɗaya ne ko kuwa ko sigogin da mutum zai iya mu'amalanta
na'am to dangane da siyag na kabarbari ba ruwaito wani abu marfu'i daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya bada siga ingantacciya zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba
na'am
saboda sahabbai sun yi ijtihadojin su wajen yin sigogi waɗanda suke su aka ruwaito
na'am
daga ciki akwai wanda ita Ismailan ya ambata
na'am
Allahu akbar Allahu akbar
na'am
la ilaha illallah da ire-iren su
na'am
akwai kuma wasu sigogin da aka ruwaito daga sahabbai irin su Abdullahi dan Umar irin su Ibn Abbas irin su Sayyidina Ali da makamantan su
na'am
galibi wannan riwayoyi suna nan a cikin littafai irin su Musannad na Ibn Abi Shayba Musannad Abdul Razzaq
na'am
littafin Muwatta ta Imam Malik
na'am
da kuma abin nan wato Salatul Idaini
na
Ahkamu Salatul Idaini na Al-Marwazi da ire-iren su da ruwaito su za a same su
na'am
haka nan kuma an kuma littafi kamar Azkar na Imam Nawawi
na'am
ya kawo sigogin wallahu a'lam
da ta zan iya hada nawa
in babu lafi mutum zai iya yin siga wanda take shi ya kirkire ta in dai babu wani abu a cikin ta wanda yake shi kanshi muhdathi ne
na'am
wato ya zama lafzan da zaka ambata lafza ne ma'thura
na'am
kuma wanda suke da kyakkyawar ma'ana sunayen Allah madaukakin sarki ko wasu sigogi na yaban Allah da kamba ma girman sa wannan babu lafi insha Allah
wannan ba zai zama bid'a ya ce ya shi
zai zama bid'a ne kawai idan mutum ya ce dole sai kowa ya irin ta shi
na'am Allah ya saka alkhairi a ranan arfa a matsayin gobe akwai wani azkar ne na musamman a matsayin yau arfa da ake bukatar mutum ya tananatawa
ya zo a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda al-Imam Abu Dawud ya ruwaito Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi alkhairin abinda na faɗa ni da annabawa gabani na ranar arafa shine la ilaha illallah wa dahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir so daga wannan shine zikirin da ya kamata mutum ya tunametawa a arafa kuma wannan bai takaitu ga ma'aikata aikin hajji ba wannan ba wai sai wanda suke cikin ihrami suke bakin daga na aikin arafa aikin hajji ba
na'am
hada sauran mutane waɗanda suke garuruwa da alƙaryu da ƙasashe za su iya yin zikirori musamman saboda an ruwaito daga wasu da'ifa cikin sahabbai da tabi'ai kamar yadda aka tambayi al-Imam Ahmad ibn Hanbal
na'am
a cikin masail na al-Marwazi an tambayi Ahmad ibn Hanbal hukunci abin da ake cewa at-ta'rif
na'am
wato at-ta'rif shine mutum ya zauna a masallaci ko a gidansa ranar arafa alhalin shi ba ma'aikaci yakin hajji bane daga san ranar ta zawali ko bayan sallar asar ya zauna yayi addu'o'i ya zikirori da shi da mutanen gidansa ko shi kadai to an tambayi Ahmad ibn Hanbal game da hukuncin wannan irin ibada yace arju Allah ya kula bihi ba na fata ya zama babu lafi faqad fa'alahu an-nasu
kuma
mutane sun kasance suna yi mutane cikin sahabbai da tabi'ai sibir mas'udin da makamantan su arwaito cewa idan basu je aikin hajji ba sukan zauna ranar arafa su yi ibadoji masu yawa dan su ma su dace da wani sashi na alkhairi wato tunda sun halarci miqatin rana amma basu halarci miqatin waje ba suna yin kokari su ga cewa sun amfana da wannan rana so raka idan mutum ya samu halin irin haka shi ma za a so ya ci gaba da maimaita wato wannan zikiri sannan kuma bayan zikiri abu mafi muhimmanci a wannan rana shine addu'a addu'a ta neman dukkanin bukatu na duniya da kiyama da neman gafarar zunubai da neman entuwa daga wuta musamman saboda hadisin al-Imam Muslim wanda aka ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba da labarin cewa Allah madaukakin sarki yana yi ma mala'iku Allah madaukakin sarki yana kusantowa zuwa ga duniya a wannan rana sannan ya kira mala'iku ga baki daya inna musu yace ku zo ku ga bayina ga sanan sun tare ga baki dayan su babu abin da suke nema illa dacewa da rahmata da gafarata har aka rubuta Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai Allah ya ce musu me kuke tsammani waɗannan suna nema sai suna neman gafarar kare sai Allah ya ce to ku shaida a cikin riwayar al-Imam Ibn Khuzaimah kenan cewa ku shaida na gafarta musu kuma na enta su daga wuta ga baki ɗayan su Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a dukkanin kwanakin shekara babu ranar da shaida yake shiga cikin tashin hankali da taɗewa kamar wannan rana saboda haka ana so mutane su tsananta addu'o'i su tsananta neman gafara da tasbihi kar mu shagaltu da ayyukan jajibai shirye-shiryen sallah siyo dabbobi siyo neman kwalba dinkin sallah fada da celuli raka yaya zuwa gidan kitso wannan kada mu shigarta da shi gaskiya har ya dauke hankalin mu daga ibadojin nan Allahul musta'an
kanta haiwala yau akan maganan ranan arfa ya hukuncin shari'a dangane da azumi da kuma falalan azumi
azumin ranar arfa yana da gaske azumomi masu falala kwarai da gaske hadisi ya zo a cikin sahih muslim da wata riwaya kuma a cikin sunan imam tirmidhi imam muslim an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da azumin arfa yace azumin arfa arju an yukaffira sanataini ina fatan ya zama yayi ya kankare zinuban shekaru biyu a sanatul baqiya shekaran nan da ke fita wanda ake karshen ta wa sanatul atiya da wanda take biye da shi
na'am
sannan a cikin riwayar al-Imam Tirmidhi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatasibu ala Allah ina fata a wurin Allah madaukakin sarki Allah ya bada watin lada na kankarar zulubai na shekara biyu ga wanda ya azumin ranar arfa saboda ka azumi ne da matakan falala wanda ya kamata kowa yayi kwazo ya ga yayi shi Allahumma illa mutanen da ke tsaya a wajen aikin hajji duk su ma malamai sun tattauna akai kuma magana mafi inganci shine a ranan wanda yake tsayuwa arfa to shi ya ci abinci shi ya fiye masa saboda ya samu karfin kuzarin yin addu'o'in da kuma risnuwa a gaban Allah madaukakin sarki amma ko shi din idan ya ga yin azumi to ba haramun bane gare shi amma dai ya bar azumi shi yafi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi azumi ba a lokacin tsayuwar shi ta arfa har aka yi ta tattaunawa daga baya wata mata ta bayar da wani abin sha a kai masa a gani kuma aka ga ya sha wannan abin sha din sai ya tabbata cewa baya azumi saboda ka azumi ne guda daya mai matukar falala wanda bai kamata mutum indai ba wata larura tafi karfin ka ba bai kamata mutum ya sakaci da shi ba
kace ana bi na azumi na Ramadana sai iya in yi wannan azumi ba tare da na rama wancan Ramadana ba kamar mata masu tantan kansu da durai
mutum zai iya yin azumin arafa kuda ana bin shi azumin ramadana zai iya yi domin shi azumin arafa zaman kanshi yake ba kaman azumin sittu shawwal bane wanda suke da alaka da ramadana saboda a cikin wancan riwaya kaga an ce neman samun ramadana wa atba'ahu sittan sai mutum ya gama iya ramadanan shi a lissafi sannan zai biyo baya da azumin wato sittu shawwal shi yasa ma wanda wato bai iya yin ramadana duka ba zai iya rama ragowar ramadana ya sittu shawwal a cikin zulqa'ada tunda ya halasta yayin ragowar ramadana a cikin shawwal ya halasta yayin sittu shawwal a cikin watan da ya biyo baya amma shi azumin arafa guda ɗaya ne kuma a rana ɗaya keɓantacciya saboda koda ana bin mutum wani azumi na baya babu laifi ya jinkirta biyan wannan na bayan dan yayi ya samu falala wannan guda ɗaya babu laifi akan haka insha Allah
Allah ya saka da alkhairi
amin
bana mu bar prof ya sarara dakta mun tsinci kanmu a safiyar 10 ga wata cikin bayanan da kai ka kwadaitar matukar gaske dangane da ibadu a cikin waɗannan kwanaki guda 10 ya hukuncin maganar layya shin da wasu dabbobi aka so ya zamanto an yanka da su kuma yaushe ake yin yanka da
to lallai ranar goma ana son manyan ayyukan ibadu guda biyu zuwa idi da yanka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata da cewa wanda ke da halin zai layyan nan bai layyan nan ba kada ma a masallaci da wannan ne aka tabbatar da cewa ashe girman ibadan ta wannan ranar ita ce yanka abu na farko da ake so a kula da shi dan uwa mai taka zan kan mu nemi halas tun ya samu dabba da halaliyarsa asalin sunna da rayuwa shi ne rayuwa akan halas muna ƙara addu'a ya Allah ka azurta mu da rago da rauga da ragan da za mu sanya ranar sallar
amin
wato mutum ya yi ƙoƙari ya tabbatar da ya kwatanta duk yanda abu ya kai ya komo ya rayu a kan halas nan mafita take wannan shi ne abu na farko da za a kula da shi abu na biyu mutum ya samu dabba lafiyayye samu dabba cikin bahimatul an'am daga raguna farari da wannan ba farari ba
na'am
anan muna cewa kaddua
na'am jajayi
jajayi kenan
na'am
sannan sai shanu
na'am
shi ba gwamnatin fari da ja
na'am
sa
na'am
da kuma rakuma
sa dan bambanci da namiji ko mace
a'a
ma awakin ba bambanci da mun namiji ko mace
duka waɗannan dabbobi mazaje ake fifitawa kan matan
to
maza ake fifitawa akan matan
na'am
shi samu lafiye yanke shi a wannan rana in son samu ne
na'am
ya yanka goma ne ka sai goma
kowanne da
kowanne yaro a yanka mai nashi
na'am
asali mutum ya yankan ba na so ya yanka naman da zai cinye ba ne
na'am
ba wai ya yanka naman da zai cinye ba ba wai target din sai ya ishe ni insha Allah muka aka hada za a cinye ba a yanke ne a kusanta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sadaka
na'am
saboda haka idan gidanka ka kirge in gidanka gaba daya an koro kai ko raguna adadin gidanka duka an yanke to yayi
na'am
in kuma guda daya kuke da Allah ya hore mu guda biyu ko abin da ya sauka bai kai adadin mutanen gidanka ba to shi ma yayi
na'am kana kenan yanzu zamu iya zan iya cewa rago daya ni da ɗan gidana gaba daya
shi ya sanya malamin su kike wajen yin yankan idan mutum ya ce bismillah Allahu akbar idan ya zama kwara ɗaya ne
na'am
sai addu'a irin wannan
ta tsawada na'am
Allahumma anni wa an ahli
na'am
Allahumma anni
wa an ahli
wa an ahli
na'am
to baga tunda guda ɗaya ne
na'am
kuma ba san inda abinda ya fi ne inda hali gidan kowa da nashi
na'am
yawa kaman matan hudu ne ko
insha Allah
oyo sanin ya hakuri matan hudu ɗayan ka 40 kaga 40 da nawa kenan
40 da hudu
ai kasan a garin akwai wanda prof a garin na ko wanda aka yi mishi dana 50
na'am
sai sa mishi Muhammadu Kamilu yace wai sai Isaka na saboda gidan Allah ya taimake mu wato ya ga mun ce har akwai Muhammadu Kamilu ya gwamnati da bakai sai na mai ji wato gidan in an bude buhun masara
na'am
in Allah ya da insha Allah kwana uku bai wuce wannan makaruhi ne shiga na hudu
an yi closing
eh an cinye haba
an yi closing
yanzu to kaga irin wannan yanzu kamar ya'yan shi 50 mata hudu gashi na biyar kaga 55 kenan ko
sai wannan addu'a in ya tashi
ya ba zai ci an ahli ba saboda ba kwara ɗaya ne
to
yawa in kwara ɗaya ne Allah ya ba ku kwara ɗaya ne
na'am
to kwara biyu kaga zai ce Allahumma ni wa ana ahli amma kowa da nashi
okay to
ai kaga kowa da nashi
na'am na'am
ai sai muka ce idan da zai da hali
na'am
gidan sai a girga adadin gidan sai a koro raguna adadin
na'am
sai a yanke duka
to dakta yanzu kamar a wannan musharaka din shin ba a cikin gida ba tsakanin ni da abokai banda kuɗin da zan sayi rago ni kadai za mu iya haɗawa kamar mu uku ko hudu ya zamanto milayyan a rago guda ɗaya
ba ku haɗuwa da yawa ko milayyan sai dai ku taimaka mai sadaka sai ku kalli waye yafi nauyin iyali a ciki sai ku taimaka mashi ai kwanu kan sadaka ne
na'am
sai ku bashi kuɗin sadaka sai ya layya
na'am
yi shi kadai
na'am
kuma ba zai ce anni wa an asbika shi ba
na'am
yawa anni kawai
na'am
kadai zai muka sa addu'a
na'am
muna fata Allah ya karba mu sai ya karba mana baki da
akwai wani lahani da dabba zai zamanto ba za a iya layya da ita ba
ai lalle malami sun lissafa lahanuna iri daban-daban
to
na farko ya zama dabban bai da mai
to
ya tsinke kamar ex ya kama shi
subhanallah
ya lalace bai da kwankwaso
na'am
kaga wannan ba ya yanke shi
na'am
ana so a samu dabba ne kosashe mai mai
na'am
sannan ba a son gurgu wanda gurgun yana tafe ne shi ba tsaye ba shi ba zo kusa ba
na'am
yana bonsun kenan ko
na'am
kaga kowa ko kenan to ba ya yanke irin wannan
na'am
to sannan da sauran da haka nan rauni kafin shi ya kare kuma yana jini
na'am
to da sauran ai mu goje malamin su kan lissafa
na'am
amma dai lalle a samu lafiya nagartacce kosashe wannan shi yake bukata
akwai yanayin da zan iya cin bashi ban da hali a yanzu zan iya ciwo bashi bayan sallah kamar da wata hudu ko biyar in biya su
ai an fara biyan albashi yau
dakta
wato in dai mutum bashin bai matsa maka kansa ba
na'am
indai ba mutsa mukan shi yayi ba kada zuwa sallama da shi bai fito ba a kira sallar asar ya kasa fitowa
na'am
indai ya san yana da hali kuma babu matsala to yaci ba shi dai yana da muhimmanci wato fa kalli yanda abin yake
dan
uwa asalin halittar dan adam daga kasa yake sai daga baya aka koma da shi daga ubun mami sadakin farko da Allah ya fara amsa shi ne rago ranan da aka haifi mutum ranan bakwai aka tashi yanka da manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ranan bakwai ayyanka a kusanci Allah da zuwan shi duniya da rago sannan ya ce yawmul hajjil akbar ranan shi ma abin da yake bukata ayyanka ai kaga sadakin kabila da habila ba rago kawo ba rago ka dauka ba to sadakin farko da rago aka dauka kuma da kazo duniya da rago aka tarbi ka kuma abin yanzu ana kankwasa kofa ne za a rufe shekara ya kace karfe da rago to da haka yana da muhimmanci in mutum na da hali
ya zama
ya yanke wannan dabba Allah ya taimake mu.
Dakta Allah ya saka da alkhairi.
Prof.
Dakta ya mana dogon bayani dangane da matsala na layya. Kaman abubuwa guda biyu. Shin dangane da layya ko na lada ne na musamman da aka yi alkawari a kai?
Alhamdulillah akwai hadisai da suka zo da yawa wanda suke bayani akan wato specific lada na layya amma gaskiya dukkanin su ba su inganta ba so da ka babu wani abu da ya bayyana tsantsar ladan layya illa neman kusanci din zuwa ga Allah madaukakin sarki kamar da Allah yake cewa lan yana lillahi luhumuha wala dima'uha walakin yana da huttaqwa
amin
ninku wannan wato fitar da dukiyarka wanda watakila mai yawa ce kuma halama da jikin goshi ka same ta kuma ka yanka dabbar ka siyo dabba ka yanka ko abin da ka kiwata ba dan neman riba irin yadda mahauci yake yi ko mai gidan sai da abinci ba kawai dan neman kusanci zuwa ga Allah da kuma yadda da cewa Allah shi ya baka wannan arzikin da kuma raya sunna annabi Ibrahim alaihi salam wanda tarihi ya nuna mana kamar da Allah ya ba da labari cikin alqur'ani cikin suratul safat abinda ya faru dogon kissa ce duk mun san ta wa fadainahu bi dhibhin azim bayan da Allah madauki sarki ya jarabci annabi Ibrahim har Allah da kanshi yake cewa inna hadha la huwal bala'ul mubin wannan jarabawa ce a fili marara yayi ya dade a rayuwa bai samu haihuwa ba sannan Allah ya bashi haihuwa kuma sai da yaron ya girma falam ma balaga ma husaya sannan Allah ya ce kuma ka yanka shi kaga ba karamar jarabawa bace da shi da yaron da uwar yaron duk sun shiga cikin jarabawa kuma duka suka mika yaqinin su ga Allah yace ya abati falma tu umar shi yaron kina shi da uban ya riga ya yadda ita ma uwar shedan ya nufin ya zigata ta ce in dai ya ce Allah ne yace to na amince saboda Allah madaukakin sarki ya fanshi wannan yaro saboda gasgata wanda suka yi wana dai nahu an ya Ibrahim qad saddaqata ruya to abin da yake so kai ma ka gasgata Allah akan cewa shi ya baka rai ya baka lafiya ya yadda ka kai karshen shekara shi ya baka arzikin da zaka iya siyan dabban nan to ka yanka don Allah to wannan kawai ya ishe ka samu kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki ya fa kuma duk wani specific lada da za a faɗa maka saboda haka na yi ma kaina nasiha da sauran yan uwa cewa lalle mu muhimmanta da al'amarin wannan ibada ta layya mutane da dama a yanzu zaka ga sun dauka kawai ibada ce wanda kawai ta ganin dama ce mutum yana rike da waya ta fi miliyan 1 a nishi wata ta 1800 wani ma ba ganshi da guda uku kamar dan yahu amma ko bai layya ba Allah ya kyauta
dan sai an yanka ragon layya
na'am
ya shari'a ta yake ya tsara ya sarrafa nama
abinda ake fata ga mutumin da yanka dabbar layya shine abubuwa guda uku wato ya ci a gidansa sannan yayi kyauta ga makusantansa sannan yayi sadaka ga talakawa mabukata duk wanda yayi a cikin waɗannan to yayi abin da ya kamata in yayi dukan yayi abin da yafi wato ya rarraba ya ba wanda zai ba ya ci ga wanda zai ci ya sadaukar da wanda zai sadaukar a da can an hana ma ajiyar naman layya ya wuce kwana uku kamar da yake cikin wadatai Imam Malik kuma wasu malamai suna ganin har yanzu gwamnati ko shugaba zai iya bada doka irin wannan idan ya ga cewa mutane suna cikin halin bukata to kada masu wadata su yi ruwan abin da ke hannunsu ta hanyar taskace shi kuma da ya halasta ana iya taskacewa a ci gaba da amfani da shi a hankali a hankali kuma idan an sadaukar an bayar an kyautar to yafi karin lada abin da dai aka hana shi ne siyarwa ko da ko siyarwa ne ta hanyar musayi kamar a ce na yanka dabba ta sai naga tana da maiƙo da yawa ga ta mallan shi kuma yanka dabba shi bata da maiƙo sai mata musu wata dabara cewa to ba ni mai mai ni in baki mara mai to wannan ya zama tribe bata to haramun ya zama hila
na
wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi dakta an yi magana dangane da sallan idi wasu ladin ba shari'a ya tsara dangane da tafiya sallan idi
to dangane da sallar idi ta babbar sallah da dubba na farko dai kamar yadda Allama ya faɗa akwai fita ana kabarbari sannan ana so kuma kowa ya sa kayan shi mafi kyau mafi daraja ya ci kwalliya sannan ana so kuma a fita ga baki daya maza da mata yara da manya har da masu halin al'ada hadda wanda ba su da kayan sallah ana so su samu aro a gun wanda suke da shi sannan idan zai yiwu an so a tafi da kafa sannan a je bayan gari ba daidai bane dawo da sallolin idi cikin masallatai dai ba uzuri karbabe a shari'a ba sannan liman yakan yi sallar raka'a biyu ana so ya karanta suratul qaf da suratu bin nan misalta wal qamar suratul qamari ko kuma ya karanta suratu sabbihi ismi rabbikal a'la da ta kusa ita tace halata hadisul ghashiya wannan su annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa sannan ya huduba a bayan wannan sallah ana so ayi tabkir wato ayi ta da wuri sallar idi sannan wanda dai yake da shirin yin layya ana so ya hakura da cin wani abu har sai ya dawo idan an idan da sallah za a ci gaba da kabarbari kuma babu laifi a canza hanyar dawowa idan liman ya samu hali ana so shi ya yanka dabbar shi a wannan fili na idi don mutane su samu yakinin cewa liman ya riga ya yanka saboda baya halasta wani ya yanka nashi sai limamin shi ya yanka daga nan kuma idan an dawo gida sai mutane su zo su yanka dabbobinsu na layya gwargwadon abin da hali ya bayu zuwa gare shi za kuma a ci gaba da wannan kabarbari gwargwadon samun dama insha Allah wannan najin a takaice su ne mafiya muhimmanci cikin ladduba da ake so a kula da su a wajen fita sallar idi wallahu alam
dakta karken wannan zangon takaddama da aka danga kai komo a matsayin ranar juma'a ga sallar idi ga sallar juma'a mene shari'a ta gina kuma yaya kamata musulmi ya yi da mu'amalan shi waɗannan sallolin guda biyu
to ita wannan mas'ala ta haduwan sallar idi da juma'a a rana guda mas'ala ce sananniya a cikin adabiyyat na shari'a cikin littafin hadisi da littafin fiqhu da aka ba ga malamai da dama sun mata babuka sufai irin sunan Abi Dawud sunan Tirmidhi littafin sunan al-kubra ta Baihaqi Musannad na Abdul Razzaq na Ibn Abi Shayba da zaka ga sun yi babuka san ambaci hukuncen waɗannan masailin hadisai ne suka zo wasu a cikin Sahih Bukhari da Muslim wasu kuma a cikin sunan wasu kuma a cikin sunan littafai da asarai na sahabbai idan aka dunkula hadisan gabaki daya da abin da suke fa'idantarwa da kuma maganganun da malamai suka yi sai muga cewa malamai ne suka samu kansu a wajen ƙara wa juna ilimi wajen istinbadin hadisan mazhabinmu na Malikiya abin da suka tafi akai shine cewa idan idi da juma'a suka hadu za a yi duka saboda kowanne yana zaman kanshi ne ko a malikiya idi sunna ce ba za ta dauke faralin juma'a ba suka kuma kawo hujja da cewa ga hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka bada labari cewa idan suka maimaitu yana yin su duka cikin sahih muslim sannan ya karanta sabbi din nan da halataka a sallar idi ya sake zuwa ya maimaita su a sallar juma'a mazhabi imamu shafi'i su ne suka tafi akan cewa wanda dai ya samu sallar idi lalle juma'a tana hawa kansa amma sai suka yi istisna'i cewa amma banda mutanen karkara to saboda a wancan zaman nan masallacin juma'a a birane kai ake yin su mutanen karkara sukan shigo ne su sallah tare da mutanen birni su koma karkarar su wannan kuma kale wanda mazhaban Shafi'iyya suka yi sun kalli fassarar sahabi ne sayyidina Uthman dan Affan Allah ya kara masa yadda wanda halifa ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yayi sallar Idi a ranar Juma'a sai ya ce wa mutanen karkara daga cikin ku wanda yake ganin zai zauna ya jira lokacin zawali ayi Juma'a da shi to babu laifi wanda kuma ke da uzuri to na bashi izini ya koma gida ya je harkokinsa wannan shine madhabin al-Imam ainihin wato Shafi'i rahmatullahi alaihi haka nan marhabin Imam Ahmad ibn Hanbal shi kuma sai ya tafi akan cewa wanda ya samu sallar Juma'a to ba sai ya sallar Idi afwan to ba sai ya yi Juma'a ba domin shi da ma marhabin Imam Ahmad ibn Hanbal ana iya yin wato sallar Idi tana dauke Juma'a kuma ana iya yin Juma'a a lokacin hantsi madar Imam Ahmad ibn Hanbal so da suka dauki wata riwaya cikin riwayoyi da ke nuna cewa shi kanshi Abdullahi dan Zubair abinda ya sallata Juma'a ce ba Idi bane domin da ya fito sai da ya fara yin huduba sannan yayi raka'a biyu saboda haka sigar abinda ya sallata sallar Juma'a ce to a gargashin haka wanda ya samu sallar Juma'a dama ba zai sallar azhar ba shi yasa bai fito ba sai la'asar al-Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa ya zo ya tattara wannan masail din gaba ɗayan su ya tattauna akan cewa abinda yafi yawa mutum shine ya sallar Idi kuma ya Juma'a to saboda kwanaki ne na neman aikin lada to ba daidai bane kai watsi da wata dama ta samu lada kuma muka magana ka cewa kwanaki na aikin lada yawa wanda kuma yake da wata larura da ta hana shi zuwa sallar Juma'a to babu laifi yan ya batta sai ya shiga cikin masu uzuri mata da matafiya da marasa lafiya da masu yin wasu ayyuka na musamman waɗanda aka ba su uzurin cewa za su iya barin Juma'a sai su sallar azhar ba tare da an zo masallaci an kira mata sallah ba ba tare da an yi mata jam'i ba yace mazhabi na uku shine mazhabin wanda suke ganin cewa mutum ba zai yi sallar Juma'a ba kuma ba zai yi sallar azhar ba yace wannan mazhabi ne wanda yake mai rauni malamai sun yi wurgi da shi kafin shi ma malamai sun faɗa haka irin su Abu Hamidul Khattabi irin su Ibn Abdul Barri a littafin Al-Istizkar da littafin Shi'at Tamhid irin su al-Imam al-Baji irin gasnan dai malamai bila adadi duk wadannan sun tafi akan cewa mazhabin da ake dangantawa Ibn Az-Zubair wanda dangantawa ce da ihtimali ba aka ce bai fito azhar ba babu tabbacin da yayi azhar ba cewa kai aka bai fito ba sannan ake dangantawa Aqa'u Ibn Abi Rabah da wasu cikin magabata kamar Ibn Abbas da yace ashabu sunna tattaunawa ce mai tsayi dai mazhabi ne wanda yake shine mafi rauni a cikin mazahibu din wanda kuma a cikin shi akwai wato iskaliya da ya kamata mutum ya guje mata a wannan zamanin bayan nan an samu wasu malamai da suka goyi bayan wannan mazhabin akwai Imam Shawkani ba za a yi Juma'a ba za a yi azhar ba Imam Shawkani ya goyi bayan wannan mazhabin duk da yake zaka ga malamai sun mai masa da martani a cikin sharhin Abu Dawud na ainihin wancan mutumin Indiya din Al-Abadi ya nakalto magana yace wannan magana ce batila domin a wajen Shawkani yana cewa duk wanda Juma'a ta fada a kansa babu dalilin yayi azhar wanda kaga wannan magana ce take mai hadari kwarai da gaske Allah ya gafarta mu haka nan Al-Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin shi ma ya tafi akan wannan fatawa haka nan Malam Sayyid Sabiq Al-Allama Ahmad Shakir da makamantan su Allah ya gafarta musu gabaki ɗayan su haka nan kuma anan malamu na Najeriya akwai da su goyi bayan irin wannan fatawa malamin mu Al-Sheikh Muhammad Awal Adam Albani Zaria Allah ya gafarta mai da ire-iren su duk fatawar su kenan amma dai gaskiya magana mafi inganci shine mafi kuma ala ga mutum shine yayi duka biyu dama kullun ka saba yin Juma'a me zai saka ke yinta saboda rana daya kai Juma'a ka kuma bayan an yi wato sallar Idi sannan koda ba za a yi Juma'a ba amma dai su limamai wajibi ne su tsaye da ita wajibi ne su tsaye da ita kai na da gaskiya abin da zai baka mamaki wani limamin Juma'a ne amma sai kulla masallacin shara kaga bai yi aiki da sunna da annabi ya aikace ba kuma annabi ya ce
fa inna wa inna mujammi'una saboda ko da wani zai takhallufi banda limani
banda limani
eh liman shi wajibi ne ya je tsaye da sallar juma'a sannan kuma wani abu da nake so in ƙara anan shine ya kamata al'umma su zamana da kan gado jama'a to wannan rukhsar yanzu wannan mas'ala ce akan rukhsa kamar abinda aka saukaka ma mai azumi matafi kuma da lafiya kamar abinda aka saukaka ma wato hada sallah saboda ruwa ko tsoro kamar abinda aka yi sauki ga mata cewa wato su sallar su a gida shine yafi musu da ire-iren su wadannan rukhsa ne wato sassauci ne saboda babu isr babu takurawa cikin shara'a musulunci sannan kuma ba mu kadai bane wato mu yan Najeriya ko mu Hausawa ko musulmai da cikin Najeriya ko musulman duniya ba su shiga cikin wannan rukhsa amma me yasa mu kadai ne muke mada da ita hayaniya
take kusan dakta Najeriya ne
Najeriya ne kawai ta zama wato kuma duk sanda ta maimaitu za ta sake maimaituwa da irin wannan sabon babi kuma har a dinga jifan jura da mugayen kalmomi a tsananta akan abin da bai kai a tsananta haka game da shi ba malami sai gidan suka tuntuni da abin da aka faɗa kuma dama akwai malaman da suka faɗe shi duk wani abin da ka dauka kuma zaka samu akwai malamin da ya goyi bayan shi
yana rikici
to bai kamata a ce ya zama sanadin rikici ba gaskiya abin takeici ne a ce kowane lokaci ya maimaitu bayan shekara 1 2 3 kuma sai an sake maimaita wannan tashin hankalin ba daidai bane gaskiya ya kamata mu na da kan gado muna da sanin yadda ake tattaunawa akan masail na khilaf tun abin ana yin shi isu malamai tare da daliban ilimi har ya zama hadda awam da imma'a daga gugau kowane kare da doki yana sa baki maza da mata yara da manya gaskiya wannan bai dace da tafarkin addini ko tafarkin tarbiya ba ya kamata ya zama mu karanta kofofin fitina da kofofin jayayya da kofofin sabani da kofofin cin zarafin juna ya kuwa a kwanakin da aka ce ai ta ambaton Allah ai ta zikiri ai ta salati mun shagaltu da jifan juna da alƙabu wannan bai dace da daliban ilimi ba Allah ya gafarta mana kurakuran mu Allah kuma ya sa mu cika da imani
afwan dakta a shari'anci ba a je sallan juma'a ba wanda ba su tafi ba shin za su iya haduwa su 5 7 8 su zo masallacin anguwan su bude su yi sallan azhur ko ko sai ne su yi a gida
eh abinda ya dace gaskiya shine mutane su yi sallolin su na azhar daidaiwa koda a masallaci
to
wato sallar azhar ba a tsaida jam'in ta ranar juma'a
to
eh da mutun da ai wanda ya kamata su yi ta
to
wanda ba za su iya halarta juma'a bane
na'am
ko suke da uzurin da zai hana su halarta juma'a
na'am
saboda haka abin nan by extension ba za su iya hada jami'i ba shi yasa ba za a kira mata sallah ba ba za a tada mata da iqama ai jami'i ba kowa sai a gidansa ko kuma ya bi masallaci su daidaiwa kamar yadda asarin na ibnu az-zubair din yace sai suka yi sallolin su a cikin masallacin furadan eh ba daidai bane a zo a tsaida jami'in sallar azhar kowa sai azhar din su shi kadai ko da matar sa a cikin gida
na'am
ko kuma da ƴaƴan shi a cikin gida amma banda zai tsaida jami'i a cikin masallatai
na'am
wallahu ala
dakta aka sami limamin juma'a a masallacin shi sai amfani da wannan daman kamar da ka kawo dogon bayani yalwatacce a mazhabin Ahmad bin Hanbal yana kallon sallan juma'a ana iya yin ta duha sai limami ya samu fahimtar zai sallan idi a wannan lokaci na duha din da ya yarda sallan idi sai kuma ya samu fahimtar zai sallan juma'a a wannan lokacin me dakta zai ce
to tunda ita ma sallar idi duha ake yin ta
na'am
shin yana gamawa ne tashi sake yin wata
sai aka dora juma'a kuma
to gaskiya ban taba sanin wannan a cikin karatu ba ban kuma taba gani ko na ji labarin ayi ba gaskiya eh shi da yayi sai a tambaye shi yadda aka yi
to lanta Allah ya saka alkhairi
amin
masu bibiyan mu a cikin wannan shafuka masu albarka wadannan fatoyi da malamai suke ba mu yalwatacce Allah ya saka da alkhairi kamar yadda ayi gabata a farko muna tare da babban malami na musulunci muqaddashin farfisa Kabir Abubakar Asgar malami a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria kuma babban director a cibiyar yada ilimi ta Darul Hadith Salafiya dake Zaria sannan kuma tare da babban malamin mu Dr. Shu'aib Muhammad Rabi babban director na cibiyar ilimi ta Khalid bin al-Walid dake Zaria. Dr. Ranakun Idi da shagargarinta da kuma rana ta uku da yawan al'umma sukan dauki shi a matsayin shagulgula da akan danka sababbin tufafi maza da mata da ziyarce-ziyarce. Mene hukunci ko ladabba na shari'a dangane da mu'amalantan waɗannan sababbin kaya din a waɗannan kwanaki din?
Bismillahir Rahmanir Rahim. Ɗan uwa kafin in ciwo na ba a wannan don Allah a saurari magana da problem.
Na'am.
Don Allah mu daina sa kan cikin ciki.
Na'am.
Ko lokacin da aka samu wannan wasu saboda rashin jin magana. Suka da masallaci ko suka kira sallar azhar.
Inna lillahi.
Wurkina
subhanallah.
Suka kira sallah sa ga wanda zai hana su. Ayya inganta wayya inganta kula ina o. Haka da kuma magana ka ce me za ka ce ni sallah kyauta.
Na'am.
Ba mun da cin ci da Allah ta shukuba mu. Ina ran ku cikin ni masu kandame ni
subhanallah.
Abinda bai taka karaya karya ba kowa yana so sai yayi magana saboda dujjal waya.
Subhanallah.
Kowa sai yayi magana wani ya ce kaza wani ya ce kaza har da abinda ya kamata. Ga wajibai ga sunnoni masu ƙarfi ga rubuwa masu ƙarfi mutum ya tsaya ya abin da ke gaban shi shikenan an shiga cikin hayaniya da rubu Allah ya kyauta don Allah bayanin nan da yi ba mu mai tashi yi ba don Allah a rinka sauraron mutane yanzu ma masallacin nan ko ana gaba da yi annashi yanzu a cikin garin Zaria duka Zaria kilomita nawa ne square meter ta gaba daya don Allah masallacin Juma'a da Idi nawa ne musa tushen sannan ka ce ba za ka je Juma'a ba masallacin Juma'a nan
takawa kana
din nan daka za ka yi masallacin Juma'a nawa ne a cikin gari idin karan kan shi wanda wahala za ka sha masallacin idi nawa ne a cikin gari yanda muke haka kowane gari ka ji haka ake yi masallacin da suna amma su mutum ya fara shi ne ta so like you like you ta in kuwa ayyamu tashriq ayyamu aqli mushrik mu zikrillah
na'am
wato kwanaka ne na farin ciki ana so ai harka ai munna abin yara su wasa a takaita wato yawan tsawata musu sai ya kuri mun ya cika fada wallahi dama dai can dabi'an ya cika fadan ba daidai ne to kuma ya ƙara sassautawa abin yara su wasa su kai su komo wato shi zirga-zirga su yawo ya kasi harkar su na yaranta to shi yaro lazim ne ya rayu yaro kan matsa mishi kana so ya rayu babba ba zai rayu babban ba kuma sai dai ka cuta da shi
subhanallah
wato abin yara su kai su komo wanda Allah ya yi ma'azikin tufafi sababbi ya sanya tufansa mafi girman abin da ya kamata ya sa ya tufan nan ya je idi ba da shi ana samun matasa wanda suke abin kunya wajen mu'amala da sallah sai ka ga sun je idin ba da rigar da ya dace suna da mai kyan idan suka dawo kuma sai su cire wancan sai su sa mai kyan to shi mai kyan nan abu na farko da ake suna wani tuhun a ji idi ne kamar sauran salloli abin kunya ne sun zai zo sallah ya zo fitiji yanzu bai bi sallah su bai bi sallah su bai wato in ka kalli masallaci a sallar subhi sai ko ne baka tsotsi sai mutum ya dauko gobe riga na gado irin zai ce kina wani ya gada wajen kakan shi na tabbas tayi musu musu ba su gane shi da kyau ba ya zo kusa da kai wani ya samu da lafiya da lafiya tsallo ko da lafiya wanda yake sharan fata
subhanallah
a gidansu sai ya sanya ya zo sallar subhi
subhanallah
amin an jima kadan kuma in za shi aiki in ma'aikaci ne in za shi makaranta in ba makarantar da ake sayi yunifom bane in za shi fada in yana da sarauta in ka gan shi ka san an bari shi a leda wani wannan ne mutum zai rayuwa kwanza ya gama aikin a wulakance ba albashi ba kwanso ba girafiti albashin ba albarka ya je kasuwa kasuwan a banza bai samu komai ba ya gama yawon gidan sarautar yana jin shi hakimi ne ya zama hakimin a banza a wuri bai samu komai ba sallan su bai da za a yi ta da mala'ikun darasin kammala aiki na rana za su karba da jama'an gari da mala'iku zai sallan hakala biyu kuma yanzu cikin sun
subhanallah
wasu suna fuskantar iri da irin wannan irin sai su yi biji-biji in sun dawo sai su kwalliyan ba kyauta ba An ci ne mutum ya samu kaya mai kyau. Ya sa turare jiki. Sauran kwanikin suna cin albarkacin sallar. To sauran yin nan tun daga wannan yini da sauran yin ne a sa kaya masu kyau. A je ziyarora. Yara su gaida ɗan uwa mu ma mu gaida ɗan uwa. Wanda kuma za a sadarta waya albarkacin waya na tunan kuma yana da albarka a sa kaci a kira a gaisa a mijuna fatan alheri wannan ana da bukatun shi a waɗannan kwanuka ayyamu aqlin shirbun zikrillah ambaci Allah kada a saba ma Allah da wannan kwalliya akwai kwalliya da toci gona da yi wanda mata suke sawa wani lokaci maza sun dan fi kau da kai mata sun fi shiga fitina daga yarinya kaman tsarbebi ta yi biji-biji malam ta sa kaya tana zaton ta yi kyau
subhanallah
amma a wurin Allah mummuna ce an cire hijabi an yar an sa rigar da bai dace ba kuma a gaban iyayenta saboda ana zamanin ne da iyayen na jin kore ayan kowa ya kasa ma kowa fada in takure na a zo nan masallaci mu zuwa nura ce ku bai wa al'umma ne wallahi ku dage yaran nan sai kun miƙe sai akwai wanda ya mun haka gani na zo zan wuce ni kawai ishi ta fito kuma mun ku kaga to wallahi sai kun miƙe kun wa aljanna ce ku kenan Allah ya kyauta amma da kasa ni ba nan ne ba kuma ka san nan abin da ya sa wakani sai shi ishi ce fa wucewa na zo yi gidan shi ta fito shi kuma yana komar gida sana gaisa da mun sika ta wucewa na daga nan musu sallama sai ce alhamdulillah ka gani a gaban ka wato na samu hujja ko na samu hujjin zan je in wa'azi inda zan je in wa'azi ko ba ta wajen kuma shi baban ta ne da yan uwa a nisanci irin waɗannan a tsawatar ma ƴaƴa a game da irin waɗannan kayayyaki na kwalliya da na wanda ke bayyana sura da irin wannan talan tsareci da ake kuma saban Allah Allah ya taimake mu baki da
Allah ya saka da alkhairi a shirye-shiryen karkare wannan zama Dr. babban malami ya yi tsokaci dangane da waɗannan kwanaki guda uku ta fuskacin a ci a sha a bace Allah madaukakin sarki da yawa akan gina akan wasu shagulgula mu a ƙasar Hausa za ga akan yi haye-hayen dawaki da kaɗe-kaɗe da bushe-bushe da shauransu ila wasu amma sukan wuce iyaka shin akwai mahallin shi ne a cikin shari'a ya wannan kaɗe-kaɗe ɗin an yi wani ruksa ne a wannan kwanakin
alhamdulillah ya zo a cikin nasoshi na shari'a abubuwan da suke nuna halascin gudanar da wasanni na al'ada ko bukukuwa ko wani abu da ya kama da dai ɗan asharar lokoshar huliya ga al'umma kowa gwargwadon al'adarsu ba tare da sabawa Allah ba wato kar a yi abin da yake farko dai banda tsareci kamar yadda shafe bayyana banda cakuɗe ne maza da mata sannan shi kuma kiɗa to wannan kuma na mata ne da yara ya halasta amma mata da yara su ne ake ganin shara take ganin babu laifi a basu su yi wannan amma ko a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yi su amma ko da ya halasta ga mata da yara to ba harka ce da kamata a ga mazaji ba ligai rashidai sun shiga cikin harkar dumu-dumu ba wannan bai dace da mazantakarsu ba saboda ka abuwa na al'ada da aka saba hawan sarki hawan daushe hawan kaza wasu bukukuwa irin da aka kirkiro na yan boko da ake a makarantu ko wasu filayen wasanni wani wasa na yara wani competition duk wannan babu laifi matukar ba a yi abin da asali dama haramun bane kamar shaye-shaye kamar cakuɗe na maza da mata kamar fada ko duka da makami kamar sace-sace duk abin da dama shi asali haramu ne yana nan a haramu amma sauran abubuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda kan mutane su dauka addinin mu babu wani sakewa da kun da yake ganin yana so ya dan saki babu laifi ya saki a bisa abin da hudud ne na shari'a wanda a cikin ranaku ga magariba za ka iya yi ba za ka iya a wannan ranar sannan kuma muhimmantar da ziyarce-ziyarce da gaishe-gaishe da yi wa juna addu'a ziyara ɗin nan ƙwarai kuwa da raya domin abin nan sada zumunci ne sannan kuma da raya ambaton Allah ɗin a cikin kwanakin da kuma nuna cewa lallai ana cikin wasu kwanaki na musamman ta hanyar yalwata wa mutane ciyarwa da tufatarwa da sadaukar da abinci da sauransu kada ya zamana sai dai kawai ta jin kanshi a cikin gidaje yanzu kanshin ma ba a ji saboda duk gidajen a musu yogayen katangu kamar gidan yadi
kitchen din ma wannan shi ta sama
eh kitchen din ma shi ma wani daki na musamman kamar cell ba ta cikin gida ake shigan shi a ga muku da iya mulwa bai a kafa murhu a tsaka gida kanshi ya buja gari
na'am
mutanen Sokoto su fito da shi suke ma waje ayi wannan irin gashin nan da suke yi a haja wuka
na'am
kowa ya zo ya ci wannan yafi albarka gaskiya
na'am
eh a sahalayen mutane da su samu inda aka san talakawa suna nan a soya a dafa a gasa a kawo musu su ma su dan ji cewa lallefa ana harka a garin nan wallahi musta'an
dakta akwai wani tambaya da aka turo da shi dangane da dadin mun wuce gaba din to amma ba laifi bane ya zama to mun dan jiyo kadan dangane da dabbobin da ake iya yallaye da su shin akwai wasu dabbobi ne da suka haramta ya zama a yallaye da su illa ko kuma kowane irin dabba ana iya mutlaka
ina ganin an amsa wannan
ko san an amsa
abin nan ne wadannan kamar ta azwajin
na'am
wadannan dangogi guda takwas
na'am
su ne ake yallaye da su su ne ake hadaya da su
na'am
ana rago da tinkiya
na'am
akuya da dan busu saniya da bijimi
na'am
raƙumi da ainihin raƙuma
na'am
wannan guda takwas su ne ake yallaye da su
na'am
akwai bambancin fahimta tsakankanin malamai ta fuskar wanne fi falala a malikiya suna farawa daga rago isaba akwai mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal sun dauki zahirin hadisin can na magana akan falalar zuwa juma'a wanda ke nuna cewa wanda zo da guri ladan shi kamar wanda ya sadaka da raƙuma sai ce da haka na cewa raƙuma ta falala kuma tunda ai sadaka ana so ka yi ne da dukiyarka raƙuma ta fitsada ba zai ce wanda ya sai raƙuma miliyan biyu ladan shi kuma bai kai wanda ya sai raƙuma 250 ba daga babu tawazun ko wallahu alam su kuma malikiya suka ce a ai saboda asalin wanda aka fara yin laye da shi rago ne kuma a cikin wancan tafsirin wancan aya ibnu jaririn ya ruwaito da wata riwaya ma a cikin Bukhari cewa abinda aka kawo rago ne ibnu abbasin yake cewa an gaya musu cewa ragon ya kasance akaran a'ayan ya kasance kosashe mai kaho mai ido mai kaza kaza yace dan haka ma ni da babana laqad ra'aytuna nabiu mithla tilka hadhihi al-kibash yace mun kasance suna da kasuwar raguna da suke sayar da ragunan sallah ba sa kawo rago wajen sai ya cika irin wannan siffa yace kuma muna yara mun ji labari an ce sanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara wa'azi kokon kan ragon da kahonsa yana nan ma a rataye a cikin Ka'aba wanda kowa ya ganshi ya san babban rago ne sadaka suka ce tunda da rago aka kunshi Annabi Isma'il to rago ya fa falala wanda kuma suka ce a saboda wancan hadisin to wannan dai dabba shine ma mahallin tattaunawa ba mahallin shine duk dabbar da ba wannan ba to ba alayya da ita akwai magana ta Ibn Hazm wanda magana ce ya sashiya zaga malai wasa ba sa kallanta da yace kawai jini ake so a zubar ya dauki zahirin lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha yace kowane jini wannan magana ce ya sashi Allah ya yafe masa ya gafarta masa duk dabbar da ba wannan ba kuma tana cikin dabbun da ya halasta a ci to ba a yin layya da ita
na'am
sannan kuma kamar da malai ambata ana so a samu dabba kosashiya
Nabi
sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi an ce wanne fi falala yace wanda tafi daraja a gurin masu ita wanda kuma tafi maiƙo wato idan kai ne garki ne a garkinka wanne ne kalaldi ko kosashen bijimin da kana ganin wannan shi fi daraja shi ya kamata ka yanka idan kuma kai ne zuwa ka siyo a kasuwa ne mai abinda in ka siyo kake ganin lalle ka siyo abu mai daraja haka kai ma da ke raba kyaututtuka wanda suke ba mutane kyaututtuka ne in ka bayar za a ga cewa lalle ka bada abu mai daraja irin shi kamata a bayar kada a dinga bada raguna irin masu majina a hanci din haka suna tafiya da kyar kamar mota ta kade su
dakta kaman saniya ko raguma wanda za su yi musharaka akai akwai adadi
dama ya zo a cikin hadisin al-Imam Muslim na tarihin aikin haji na riwayar Jabiru da ma wata riwaya ta Abu Huraira cewa mafi yawan adadi shine bakwai idan za a yi shiraka to mafi yawan adadi kai ya wuce mutum bakwai game da saniya ko raƙuma amma duk da haka mutum ya yanka dabba shi kada ita tafi yanzu za ka galibi mutane sun raja'i zuwa ga wannan shiraka dan ganin cewa wai yafi auki.
Na'am.
Dawo nan dabaru ne kawai na dan adam.
Auki akwai.
Wato ba aukin ladan suke kalla ba. Auki ga eh to saboda yanzu saniya wanda mutum biyar za su yanka.
Na'am.
Idan suka siye ta 700,000.
Na'am.
Inga kalli nawa ne kashin mutum da ya siye 700,000 din. Wata kila ce 120 ko 130.
Na'am.
Don yaje sai rago na wannan in aka kwanta da shi ba abin da ya samu sai ya sashi dan bukitin roba din dan kankani to duka sai ya shige ciki amma akai wannan na sharakan sai ganshi ya samu tarin nama to mutane wannan auke gowa suke kalla
na'am
ya kamata mutane su kalli ladan su kalli abin da za su samu a gurin Allah eh kuma da zamu danga irin da iyayen mu suke yi da
na'am
iyayen mu yadda suke yi da kakanni sallah tana wucewa sai ga sun kama dabba sun aje sun ce wannan nabari ne ba su take wata shi
Allahu akbar
wallahi mun da wata kaka ta rusu da dadewa haka take ana gama hidiman idi za ta sa a kamo mata ko aje sai ta ce to wannan nabari ne za ta ci gaba da kiwata shi zaki cewa kiwon ragwallaya kiwon mugunta ba karin magana bane yanzu ake kiwon ragwallaya dukan mu mama siya ma wata nan sai an su ko idi
na'am
kuma ko mutun ya siya yana can gun masu sayarwa sai ran idin zai je kama
kawai ya kama
to amma to sai sa zaka cewa ga ya maka tsada yanzu raguna ga magarin rago wanda kowa ke ganin cewa madadici ne sai a ce 300 inda ka san zaka sai fegi
jama'a
to amma to ragon da inda zaka siye shi wata kila bayan sallah ka siya 80,000 ka ci gaba da kiwata kayanka har lokacin sallah in Allah ya raya ka ya raya shi sai ka ga ba zaka ga tsadar shi ba kuma akwai wanda zai siya rago bayan sallah idan layyar ta zago sai dan san wanda ya sayar da nashi a kwanakin nan 800,000 800,000
rago ne
kuma wanda ya kiwata
tarkashi
eh wanda ya kiwata tsawon shekara guda musamman ka samu mai tsawon kafa irin balamin nan kana dan bashi harawa da ragowato yana yara suna dan koya mishi fada shikenan sai kaga ya ishe kalaya amma kan manta dai ne rai ne ko kai ko shi ba dole kowa ya kai shekara ba
sai ga Allah ya saka da alkhairi tambayan karki akan wannan yake cewa akwai mene ingancin cewa duk wanda ya yanka ragon layya ka san kai sokaci akan ba wani specific ladar da aka fada duk gashi daya ana kankare wa mutun zulubi
eh duk sune irin hadisan da ban ambace su din ba hadisan gashi
na
hadisan zai rike wutsiyar sa ya fara da shi sirabi
to fa
hadisan cewa shine zai sanadiyar yan taka da sauransu waɗansu dai hadisai
na'am
duk ba su inganta ba gaskiya
na'am
zaka ga galibin su ibn juzi ya kawo su ma a cikin mawduat
na'am
eh hadisai ne masu rauni kwarai da gaske haka ba sai an kalle su ba
na'am
wajen ibadar
na'am
wallahu a'lam
Allah ya saka da alkhairi daktar a zagayen mu na karki dangane da sallan idi lokacin da liman ya gama sallan idi yakan yi khutuba wani kwadaitarwa daktar zai yi dangane da muhimmancin wannan sauraron khutuba din ko ba dole bane
wato kafin wannan ina so dan yi wani karin bayani akan abin da malamin ya faɗa
na'am
dan malamin yana wallahi yana da muhimmanci
na'am
wato abun nan guda biyu ranar arfa don Allah kada neman ragin 20 tun biye karaka kasuwanni yana cai kudin tumatir mutum ya ce ya in yana da hali ba sai ka je tsudu ma da ka dawo ka je sabon gari ka dawo ka je galma ka dawo nawa ne kwandon kai ta wahala dan abin da kake da shi ka saya ka dibi yinin arfa din ne in dai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zai ce assalamu alaikum ya kammala hada azza da asar ya daga hannun shi sama har sai da rana ta fada har sai da aka tausaya ma daga hannun sa yana addu'a ba daidai bane na biyu dabobin nan muna da awaku ya guri kuka je wani gari kwanakan idi irin wannan da layya sai muna musu nasiha akan su yi layya kuma har da mata wannan sai wani abin mamaki ba sai masallaci ana kalle kalle wushin garin nan akwai wata ma mace da wata layya ba duk garin ba mace ba namiji ba duk garin an kasa tuno wata mace kwaya da wata layya ba a garin hankali na tashi na kallon da muka je da na dan shiru dai na ci a ci gaba sai ne suke gaya ma suka ce Muharram kasuwa ta biyu ta Muharram a suke ce a ƙauyensu gabade kowa zai ce dabban da zai yanka na laya
yanda prof ya kawo mana
matan mata ma ba ma magana maza ba me miji zaka hada naka zaka ga gidan garke biyu ne akwai wanda aka ware na laye ne saboda yana zuciyarsa wai ana tattauna ne anya ko wance ko dacci ga wace ko ta samu taksi ita ma tayi ana ta kokarin gano mace daya a wace mace laye ba a garin ba
sai dai
mu yanzu nan sai ka samu namijin nawa ne bai laye ba sai laye ba idan da a ce mutuna da wani asusu na laye yana jefar da 1,000-2,000 aka shekara in ya samu wani rana ko yana jefa 1,000-2,500 karken ta shekaran ya ga wannan asusu abin da ya cika ya kai ya ce wani abu ila cikawa zai wataƙila ma ya nuna amma ba ma shi a zuciya duk da tsadan da malamai suke ta karantawa duk da shelan da Allah subhanahu wataala yake ya ce ga abin da yake bukata saboda an bar kwanukan a buɗe ga ayyuka masu falala an basu a buɗe kamar ba a daure mutane ba mutane su ke kokarin su ta kasa kaiwa zuwa ga wajen kuma yara wallahi yara a rika bude ina da ra'ayin a rika mu durin da yara su rika wasa
na'am
amma kan shi dokoki ne da yake da shari'a ayi ma kike muji a sa kwata roba kifin kaza kato to muji a sa kudin kudi kadan
kada
kada roba kaza yara su ji su wasa kai haka nan ma ba kwanukan sallah ba yara sarki zuwa suna huta suna wasa irin wannan tsarin da muke shi ne yanzu karatu ba ana wahayi an yi da safi an yi da rana an yi da dare ana na asuba an an yi yaro bai da sukuni har zumunci an yanke shi
cewa idi
a dauki mataki a kan shi ba Allah ya ga yara suna wasa suna huta su rinka zaka su huta su je su wasanni sai harkokin su rinka zai dawo da nagartan yaran kan kwakwalwa za ta zama fresh zai rinka gano me ya kamata abun nan ya aikata nan gaba Allah ya taimake mu Allah kuma ya haskaka mana ƴan uwa game da maganan afwan
sauraron khutuba
sauraron khutuba
ne da sallah
nan idan da sallah hada yake da sallah
to
in baka dauke shi hada suke ba to ka samu matsala galibin mu muna raba khutuba da sallah ne shi ya sanya sai muna daukar ta ba muhimmanci ko kuma uzuri na rashin uzuri ai bana ji shibika yana ci sanne shibika baya kawo man zauna haka nan kana hango neman ne in Allah ya ga dama ila kalma ɗaya biyu sai Allah ya jefa maka ita ko da za ta amfane ka dan jin daga Allah ne ko ba da su fikan idan da za a tsaya a nasu wallahi sai sautin ya kai inda baka to galibi waɗanda suke gaba kusa da lasu ga su ta ba kuma sun raba sallar da huduma suna ga sallar daban huduban daban shikenan da an ce assalamu alaikum shikenan sai su tashi tafi wani kuma ya kosa wai ya dawo ya yanka a bashi hanji
subhanallah
Allah ya kyauta zai fida ne a kusa mai hanji ya gaba saboda haka ƴan uwa don Allah nasiha ga kaina da sauran ƴan uwa in an je sallar idi a tsaya a sauraron huduba kuma wannan muawiyatu bin abi sufyan ina ba su shawara
na'am
in aka sallace gishi-gishin nan su shirya gishi-gishi na yara
na
shi ya life yaron da ke wannan life
din
ta gai da iyaye da ina jin da yaron wannan
da
gida bidiyo na yi albani tv suna yi wa
su
dai ke albani kaso na yara ba mu da shi da a ciki
to
ba kaso na yara albani tv da yawa
to ba
ya kamata a ce albani tv da take kaso na wasannin yara yana da yawa a ciki
na
to da sallah dai ina da suna dan takaza
na'am
amma dai kaso na yara
na'am
da Allah ya sa shi a ciki ko kuma cikin program da za ku yi na kwanukan sallah yara su gaida juna ai gaishe ko da dai ni ba gaishe ni ba dai a gaida mutane Allah ya sa albarka Allah ya kara mu wannan cibiya nasara
ta amin daktar muna godiya sosai prof za mu karkare lokacin da aka idar da sallar idi aka gama khutuba aka tashi so da yawa zaka ji mutane sukan yi faɗo su kalmomi wannan yake takabbal Allahu minna wa minkum da shauran su yana da gurbi a shari'a ko a ko su kalmomin da ake so a ambace su
to an tambayi Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi game da wato gaisuwa ko barka da ake wa juna a sallah
na'am
yace babu wani lafazi tabbatacce na shari'a da yazo
na'am
amma dai ko waɗanda al'umma su yi gwargwadon al'adarsu
abinda kuma bai saba wa asalai na shari'a ba. Yau mujuna murna da fatan alkhairi, da fatan Allah ya karba, da fatan Allah ya maimaita, Allah kuma ya koma da kowa gida lafiya kamar da aka saba an yi sallah lafiya, to Allah ya maimaita mana, Allah sa albarka.
Na'am.
Usare kuma dan yi da larabci din to babu lafi.
Na'am.
Mu Hausawa kaga da Hausa muke, an yi sallah lafiya to Allah ya maimaita mana, Allah ya karba. Usare su ne su kuma suka zo da takabbal Allah minna wa minkum, saboda sun karanta a cikin littafai.
Na'am.
Ko kuma an gani a cikin wajen Larabawa, duka babu lafi. Dan duk kalmomi ne masu kyau.
Na'am.
Addu'o'i ne masu alkhairi insha Allah. To babu lafi akan waɗannan duka insha Allah. Wallahu a'lam.
Allah ya saka alkhairi, prof kalmomi biyu na karkarewa. Na'am. Fatan alkhairi ko.
To muna godiya ga Allah madaukakin sarki a farko da ƙarshe. Sannan kuma godiya ga masu kula da wannan cibiya ta Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu. Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi da kuma sauran mahalarta tun daga kan masu daukan bayanai da sauran yan uwa da suka halarta. Ne wa kowa fatan alkhairi da fatan kuma Allah ya sa mu sallah lafiya. Allah kuma ya sanya albarka a cikin rayuwarmu, ya gafarta mana zunubanmu, ya jikan magabatanmu cikin musulmai da malamai da iyaye da sauran al'umma. Allah kuma ya maida kowa gidan shi lafiya. Ina godiya ta musamman akan wannan dama da aka bani. Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
To jama'a masu sauraro da kallo da bibiyan mu a cikin shafuka, kun saurari tattaunawa na musamman da kuma fatoyi dangane da waɗannan kwanaki da muke ciki, masu albarka daga bakin manyan malamanmu a muqaddashin Farfisa Kabir Abubakar Asgar, babban malami a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, kuma darakta na cibiyar yaɗa ilimin addinin musulunci ta Darul Hadith Salafiyya, da kuma babban malaminmu Dr. kuma Imam Shu'aib Muhammad Rabiu, wanda aka fi sani da Imam Dawa, kuma darakta na cibiyan Khalid bin Walid da ke Zaria. Allah ya saka da alkhairi a madadin cibiya ta Muawiya bin Abi Sufyan, wadda take sanannen cibiya da take yada ilimi da da'awa a cikin birni da karkara, wadda karkashinta ne da kuma shiryawanta ne waɗanda suka ɗauki waɗannan shirin kai tsaye. Abu Aisha, Allah ya saka da alkhairi, da Alaramu Abdulmannan Hassan ya Musa, da kuma program coordinator Imam Anas Abubakar Albarkawa, da kuma darakta na wannan cibiya Malam Hassan ya Musa. Sai wata shekara, in Allah madaukakin sarki ya kaddara muna da rai da rabo, muna fata Allah madaukakin sarki ya karba mana ibadunmu, sannan ya sanya mu cikin waɗanda suke yin aikin da ya dace, kuma Allah madaukakin sarki ya karba. A madadin kowa da kowa, naku Mustafa Umar Zaria ke mana fatan alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.